Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da yaurana Alhamis 14 ga watan Yuni shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Hafsat Maina Muhammad da masu sauran abokan aiki ke farin cikin ka muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
A yau ne ake sa ran kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya zai yi wani zama na musamman don tattauna halin da kasar Yemen take ciki. An kashe mutane biyu har lahira da wuka wani masallaci a Afrika ta Kudu yau Alhamis.
To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa ma'aikatan lafiya a jihar Filato ta tabbatar da mutuwar wasu mutane a dalilin cutar kwalara.
Mun riga mun samu confirm cases wanda mun je laboratory mun duba an samu guda biyar kwalaran kenan. Kuma akwai tun 126.
A yau ake bikin karamar sallah a jamhuriyar Nijar da wasu sassa na kasar Ghana yayin da sauran kasashe ke shirin yin sallar gobe idan Allah ya kai mu.
Inda hankali ya tabbatar da ina hankali sabu jikin hankali. Muka ce za mu ci da biyu. Kuma haka muka sabu kuma sun zo biyu da siya maka.
Haka kuma za mu kawo muku wasu ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar email, amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya sai kuma shirin bango da Jummai Ali za ta kawo.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. A yau ne ake sa ran kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya zai yi wani zama na musamman don tattauna halin da kasar Yemen take ciki biyo bayan manyan hare-haren jiragen sama da rukunin kasashen da Saudi Arabia ke jagoranta suka kaddamar akan garin Hudaida mai tashoshin jiragen ruwa da zumar fitar da mayakan 'yan tawayen Houthi daga garin. Burtaniya ce ta nemi a kira wannan taron na Majalisar Dinkin Duniya bayan da wani jami'in ta na diplomasiya Martin Griffiths, wanda shi ne mamanzan Majalisar Dinkin Duniya na musamman a can Yemen din, ya nemi dukkan sassa da abin ya shafa da kowa ya kai zuciya nisa. Tun jiya Laraba aka so mu kai waɗannan har-haren ta jiragen sama bayan da aka zo ƙarshen wa'adin da aka yanke wa 'yan tawayen na su fice daga garin. A cewar wasu jami'an gwamnatin haɗaɗɗiyar daular Larabawa, su dai mayakan 'yan tawayen na Houthi waɗanda ke da goyon bayan Iran sun jima suna riƙe da garin na Hudaida tare da akasarin manyan yankunan a ƙasar mafi rinjaye yawan jama'a. Haka kuma garin na Hudaida shi ne mafi muhimmanci wajen kai kayan agaji ga masu buƙatarsa a ƙasar, don fiye da kashi 70 cikin 100 na duk irin wannan kayan tallafin da ake kai wa ƙasar ta Yemen ta cikinsa ake ratsawa ana kai su ga masu buƙata. An kashe mutane biyu har lahira da wuka a wani masallaci a Afrika ta Kudu yau Alhamis, kuma wasu da dama sun raunata kafin 'yan sanda su samu nasarar kashe maharin. Harin ya auku ne a garin Malmesbury kusa da birnin Cape Town. 'Yan sanda sun ce maharin ɗan shekaru 30 da haihuwa na wurin da ya kai harin ɗauke da makami a lokacin da suka isa. Ba a dai ci ga dalilin kai harin ba. Harin da aka kai yau Alhamis ya auku ne a wata ɗaya bayan da aka kashe mutum ɗaya da raunata wasu mutane biyu a makamancin irin wannan harin a masallaci a garin Verulam a wajen garin Durban da ke gabashin ƙasar. Har yanzu dai ba a kama kowa da alhakin kai wannan harin ba. A yau ne ƙasashe za su fara ƙetare ne a fagen ƙwallon ƙafa a ƙasar Rasha, inda ake so magasar cin kofin duniya na wannan shekarar, inda kuma ita mai masaukin Russia za ta soma da gwabzawa da Saudi Arabia a wasar farko ta gasar. Shugaban Russia Vladimir Putin zai kasance ɗaya daga cikin dubban mutanen da za su halarci buɗe wasannin a filin wasa ta Luzhinki dake Moscow mai daukar mutane sama da 80,000. Russia za ta kashe zunzurutun dala miliyan 13 na Amurka wajen daukar nauyin gasar, kuma an baza wasannin zuwa birane 11 na Russia. Gasar cin kofin duniyar za a yi ta ne daga yau har zuwa ran 15 ga watan gobe na Yuli. Wasu daga cikin kasashen da ake jin za su iya cin kofin sun hada da Brazil, Faransa, Spain, Argentina da kuma Jamus, wacce ita ce take rike da kofin a yanzu haka. To, labarin duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, madalla, gwamnatin kasar Haiti ta haramta wa kungiyar bada agaji ta Oxfam mallakar kasar Birtaniya gudanar da harkoki a cikin kasar ta har abada, bayan da aka samu labarin lalatar da waɗansu ma'aikatan kungiyar suka yi biyo bayan girgizar kasa da ta auku a shekarar 2010. Gwamnatin ta fitar da sanarwar a jiya Laraba, inda ta tabbatar da soke matsayin kungiyar na zaman kungiyar taimako mai zaman kanta saboda karya dokar Haiti da cin mutuncin bil adama. Haiti ta dakatar da kungiyar Oxfam tun a watan Fabrairun da ya gabata bayan rahoton da aka bada cewa ana zargin ma'aikatan ta guda 7 da amfani da karuwai, kuma 3 daga cikinsu sun yi barazanan aibanta wani mai bada shaida a lokacin da ake bincike. An kori ma'aikata 4 saboda laifin rashin da'a, sannan an bar babban shugaban kungiyar da waɗansu ma'aikata 2 su rubuta takardarin aiki da kansu. Yan majalisar dokokin kasar Argentina mahaifar Papa Roma Francis sun fara mahawarar fitar da dokar da za ta halatta wa wasu mata da ke son zubar da ciki da farkon daukan ciki zuwa sati 14 iya zubar da cikin. An halatta zubar da ciki a wannan kasar ta nahiyar Latin America, wacce mafi yawan mutanenta duk yan Katolika ne, amma sai idan cikin an same shi ne ta hanyar fyaɗe ko kuma idan cikin zai zama hadari ga rayuwar uwar. Mutane da dama ne suka taru suna gudanar da zanga-zanga, inda wasu suke nuna goyon bayansu yayin da wasu suke nuna rashin amincewarsu a wajen ganin yan majalisar dokokin da ke Buenos Aires jiya Laraba yayin da aka fara muhawara. A yau Alhamis ne ake sa ran yan majalisar ta Argentina za su jefa ƙuri'a akan wannan batu.
Hafsat Mainan Muhammad kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, ma'aikatar lafiya ta jihar Plateau ta tabbatar da samun ɓullar cutar kwalara a jihar, inda har aka fara samun asarar rayuka kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Zainab Babaji.
Ma'aikatar lafiya a jihar Plateau ta tabbatar da mutuwar mutane 3 bayan da suka kamu da cutar kwalara, yayin da wasu 126 ke dauke da cutar. Kwalara dai cuta ce mai saurin yaduwa wanda da zarar mutum ya kamu da ita zai fara zawo mai tsanani, nan da nan kuma ruwan jikinsa zai kare ya kasance ba lakka, wanda in ba a gaggauta kai shi asibiti ba zai iya rasa ransa cikin awoyi kalilan. Babban sakatare a ma'aikatar lafiya a jihar Plateau Habila Gwatau yace cutar ta fi barna ne a wasu unguwanni da ke karamar hukumar Jos ta Arewa.
Gaskiya kam mu ba mu ji dadin abin ba, saboda shekaru 2 da suka wuce ba mu samu shi ba. Muna jin dadi mun ce to kowa ya gane zancen da muke kullum na sabta cewa muhallinmu da kuma a gyara abincin kayan abinci da kyau da kuma ruwan sha a adana shi, amma gashi nan dai yau duk dai da tsaron da muke yi abin ta zo ta same mu. Mun riga mun samu confirm cases wanda mun je laboratory mun duba an samu guda 5.
Wato shi kwalaran?
Shi kwalaran kenan. Kuma akwai waɗanda suna nan tare da abin a yanzu haka wanda sun presenting da shi sun kai mutum 126. A cikin waɗanda muka tabbatar cewa lallai kwalara a cikin laboratory ɗin
mutum uku suka mutu. To a wannan din ma akwai darasi, domin mutuwan su ba don an kasa yin wani abu bane, an kasa magantan abun bane, amma don an samu cutan an zauna a gida ana waiwaya nan a waiwaya can, ba iya an zo asibiti da wuri ba. Kafin a zo asibiti ta rigiya ta yi muni.
Jami'i mai sa ido kan cututtuka a jihar Plateau, Barnabas Buswat, yace rashin tsafta ne ke janyo haɓakar cutar ta kwalara.
Musamman yanzu nan muna cikin damina, lokacin ruwan sama. Su gota da muna da su na wasu an ya block, so ruwa baya guduwa ba. Wasu gidaje kuma mutane ba su da toilet ba. So ana bayan gida ya shiga cikin ruwa, to in ruwa ya samu dattin nan dole ne ciwon zai karu. Mutane ya kamata kafin su ci abinci su wanke hannu, in su je toilet bayan da sun dawo su wanke hannu. Abincin da za su ci kaman su fruits nan a wanke shi, in ya yiwu ma a sa gishiri a wanke da ruwan gishiri, domin wayannan kuda da suna nan suna bin su gota da sauran nan, in sun zauna kan bayan gidan wanda ke da wannan kwayan cutan ya zo ya taba abinci ko tukwane ko kwanuka da muna ci abinci, ciwon zai kama mutane.
A halin da ake ciki dai, ma'aikatar lafiyar tare da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta duniya da cibiyar takaita yaduwar cututtuka ta ƙasa sun haɗa hannu wajen yaƙi da cutar ta kwalara a nan jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, summa amin, 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 summa amin, ya Allah. Ku buɗe kunnuwanku ku jama'a ga wata sanarwa, ku buɗe kunnuwanku ku jama'a ga wata sanarwa, mutanen karkara da birni.
To a gaida Zainab Babaji, yayin da a kasar jamhuriyar Nijar da wasu sassa na kasar Ghana ake gudanar da bikin karamar sallah, sauran kasashe kuma ke shirin yin sallar gobe idan Allah ya kai mu. Abokin aiki na Baba Yakubu Makeri ya zanta da babban limami a jihar Ashanti na kasar Ghana, Sheikh Ismail Said Adam.
Kamar da ka tambaya, ba Ghana da baya aka yi wannan iri ba. Ghana an ce za a sha ruwa da an ga wata. Idan su gobe su yi iri, to cikin mu kamar da ya zance ne da imama Ahlus Sunna wal Jama'a daga Kankare ne. To mu muna ganin cewa da an ga wata, an tabbatar an ga wata. Shi kuma Annabi ya ce muna sun bude rukyati ne wa aske bude rukyati ne. Tun da an gani an tabbatar da ana hankali sabin bijiyar hankali. Sai mu muka ce za mu ci da iri, sun da maka muka saba ne. To kuma sun zo mun iri da shi ya kamata.
To wato kenan ƴan Ahlus Sunna wal Jama'a Ashanti region duka kun yi sallar idi kenan yau. To ina batun da aka samu misali yau ga a Ghana wasu sun yi sallar Idi, a ƙasar Niger ƙasar gaba ɗaya ta Idi, sannan ga Nigeria ba ta yi ba da wasu sauran ƙasashe, ya ake samun irin waɗannan bambance-bambance ne alhali mu duka muna cikin nahiya guda?
Na'am, da zai yi abin da zai kamata inda aka kuce suka hadisin na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ke so mun yaki wa asbiru li ru'yati, wato inda Annabi ya tsaya kasan Makka ko kasan Madina yake magana, wato kan kasan Madina yana ga musulmi duniya duka ne a kan haka zai ji buhuru da malamai su ce ina gani a kowa da kasa to sai ko da musulmi ke ya sa ka kuma da musulmi, amma ka san da lamarin yake saboda ba ban ji ban ce kasa da kasa zuwa kasa kan zuwa kasa. To suna ganin cewa tun da an yazo da haka sai zo shugaba in ya shirya, amma da abin da ya kamata ne kowa ya rada damar sa musulmi ina ganin sai a yi wannan shi zai kawo mana haɗin kai.
To malam, ina batun wanda yake kamar nan America ya samu labari an ga wata a Ghana ko Niger shi ma ya sha ruwa, ya wannan fatawan yake?
To a wannan fatawa wanda kuka sani suna rubu yake sun mulu ruwa ne, wato ariya an rubu ga ganin sa wa an rubu yake a wannan aya wanda yake akwai wani jama'a sai ma su masu harkar cewa jama'an nan ko ina musulmi ya ce abin ya ci Afirka. A kan haka zan mutum ya gigi an zo mata sai ya sha ruwa, to in bai samu da zai gigi ribaya zama da lura ba laifi.
To Allah ya saka da alkhairi Sheikh Ismail Sa'id Adam kenan. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka, yanzu agogon mu na cewa karfe 11 da kusan minti 15 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraro. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da sai bango ya tsage. Kamar yadda na faɗa a makon jiya, Alhaji Tijjani Tumsa, muƙaddashin shugaban kwamitin farfado da yankin Arewa maso gabashin Najeriya, yana da amsa guda ɗaya da zai amsa kafin kakakin hukumar zaben Najeriya Malam Aliyu Bello ya shigo wannan zauren. A saboda haka ga mai tambayar nan.
Alhaji Tijjani ne kike ke magana.
To Alhaji Tijjani, takwaranka yana jinka.
A matsaloli da muke samu da tambaya abin da ke zuwa nan zuwa cross za ka ga wannan wurare ne da jama'a mu suka yi sana'a na kayayyaki, amma ba a ce su yi da yanzu ba wannan da kwamitin ta kanta masu saba da tsaro.
To Malam Tijjani, yanzu nan wanda ya yi tambaya a game da ya za a yi a shigo da kayayyakin da aka noma da sauransu, kuma Alhaji Tijjani ya yi bayani dalla-dalla.
Baya ta biyu shi ne ni manoma waɗanda suke can dejin area masu yin noma suna da dama su yi noma, shi ne muke tambayar cewa waɗannan wajajen da suke can dejin area ɗin nan wannan kwamitin tana da dama za ta tsaya daka a yi noma a wannan wuraren, shi ne tambaya a wannan damunar kuma.
Yanzu ya ba da ansa game da yankin Chadi ɗin.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To da mu din ne ɗan jire da na son gani. Sunana Umaru Alhaji Malam Ali.
To me ya tambayar ka?
Yawwa, tambaya na shi ne Maiduguri wannan zama mu wannan ka gani mu na so mu yi noma ba hanyar da za mu yi noma. Don mu da abin da za mu je mu yi noma ka ga noma sai da taimakawa. Kuma yara mu matata ba aiki ne. Wanda sun yi karatu wanda ba su yi karatu ba sun aiki ne.
To Malam Umaru, ban san dai ko akwai wani ƙarin bayani da zai maka ba, amma waɗanda suka yi tambayoyi a baya sun yi tambaya makamancin naka, kuma Alhaji Tijjani ya ba da ansa.
To Alhaji Tijjani ya ba da ansa ko?
Eh, ya ba da ansa.
To Tijjani mun gode.
Yawa, mu ma mun gode. To Alhaji Tijjani, kafin mu barka ka tafi, ko akwai wani ƙarin bayani da za ka yi masu sauraron mu?
Ita tsarin gwamnati da ake ciki yanzu, gwamnati ce wanda take da ƙoƙarin cigaba da rayuwa da wannan Arewa maso gabar ta hanyar da zai fi yadda take da. Shi barna baya ɗaukan lokaci, amma gyara yana ɗaukan lokaci a yi shi. Saboda haka ina kira ga jama'a su ɗan saurara, su yi haƙuri kaɗan, amma muna kan aikin nan wurjan jandare da rana don mu tabbatar da cewa kome ya kammala yadda ya kamata, kuma gwamnatin nan ta ci ma nasarar abin da ta ƙuduri niyya za ta yi. A yanzu jami'anmu na tsaro sun karɓo wurare da dama a Arewa maso gabar, saboda haka aikin da yawa, amma muna ƙoƙarin mu taɓa duk inda ya kamata a taɓa shi, ba ma mu kaɗai ba, muna haɗin gwiwa da wasu jami'ai masu neman taimakawa a wannan gurare. Misali da gwamnatocin da suke wannan jihar, muna aiki hannu da hannu mu tabbatar da mun sa kuɗaɗenmu inda ya kamata, su masu sa nasu inda ya kamata, don a samu a cimma nasarar wannan aiki.
To mun gode a Alhaji Tijjani da ka samu dama ka zo wannan filin ka ansa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraron mu. Mun gode.
Mun gode ƙwarai Hajiya.
To kamar yadda na faɗa tun da farko, mun gayyato Malam Aliyu Bello mai magana da yawun hukumar zaben Najeriya, wanda shi ma zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku. A saboda haka ga mai tambaya ta farko daga Abuja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Isma'ila Ziru Taraba.
To
yana kira daga nan Abuja a Sokoro.
To,
akwai ƙungiyoyin da hukumar zaɓe ke ɗauka domin sa ido a harkokin zaɓe, watan observers. Wayan ka'idoji ƙungiyoyin suke cikawa domin ɗaukar su?
Akwai wata tambayar.
Shin hukumar zaɓe, shin wannan zaɓen da za a yi ta 2019, kamar adadin nawa hukumar zaɓe take tunanin za a kashe? Su ne tambayoyin kawai.
To, bari ya baka ansa ko?
To, a tambayar da kai ta farko cewar waɗannan ƙungiyoyin sa kai da hukumar zaɓe ke ba da dama su sa ido a harkokin zaɓe, wani ƙa'idoji ake bi? Ƙa'idojin ba masu yawa ba ne, sai dai suna da muhimmanci ƙwarai. Na farko, ƙungiyar ana ƙoƙarin a tabbatar da tana ma da rijista cikakkiya a wurin da duk ta fito. Sannan ƙungiyar nan ba ta wasu 'yan jam'iyya ne ko suna da alaƙa da wata jam'iyyar siyasa ko 'yan takara ba. Sannan aikin da za su yi aiki ne na sa kai, wanda ba ana yin sa ne don riba ba, illa don ceto ƙasa da kuma goyon bayan tabbatar da nagartar ayyukan zaɓe da hukuma take yi. Wato, ƙungiyoyi ne da suka samu kafuwa sakamakon sa kai, kuma suke aikin nan ba da tallafin kwabin kowa a hannunsu ba. Kuma ƙungiyoyin nan ba an ƙayyade cewa ga iyakarsu kaɗai ne ba, ana iya samun ƙungiyoyi hatta daga ƙasashen ƙetare da kuma ƙasashen da kuma namu na cikin gida. To, tambayar da aka yi a kan adadin kuɗi, nake cewa abin ne da za a gabatar a majalisar tarayyar Najeriya, wanda idan wa'adi ya yi kowa zai sa kunnensa ya ji nawa hukumar zaɓe ta gabatar don biyan buƙatar zaɓen 2019 da ke gabanta. Baya da haka, ba adadin kuɗi ne muhimmi ba, illa iyaka a bibi abin da za a yi da kuɗin wanda zai ba wa zaɓen Najeriya nagarta da ingancin da ake buƙata.
To, a saboda haka, har ya zuwa yanzu ɗin nan hukumar zaɓe ba ta tantance nawa za ta kashe ba?
Ko da ka tantance ba abu ne na gabatarwa al'umma ba, abu ne da sai an gabatar gaban majalisa kana a sanarwa al'umma ga abin da ake ciki.
To, malami na gaba matso kai tambaya ko?
Salamu alaikum Hajiya.
Wa alaikum salam.
Na azumin kafin malamai zan bala haka kamar hukumar jihar ko a nasiya da kana Abuja fadar gwamnatin Najeriya a hanyar babban bako barka da zuwa na filin ya albarka. Tambayar na farko, babban bako shi ne ana cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta, to amma sai ake zargin hukumar zaɓe da wasu abubuwa, musamman za ka ga kamar zaɓukan da aka yi na shugabannin jam'iyya a Najeriya, ana ta ba ma da rikici, ana ta ba ma da rikici, kuma za ka ga dukkan gwamna, wannan gwamna ake so shi yake samu, har ma 'yan Najeriya mu muna fitar da inda cewa hukumar zaɓe za mu canza mata sunan ciyar ba mai zaman kanta ba mai zaman gwamnan jihar da. To, hajjiya tambaya da dai kawai na so a ina so babban bako tuwar mana da kayi game da rikice-rikicen da aka yi a zaben shugabannin jam'iyya na jihohi, har ma mutane suna da zargin cewar gwamnoni suna mallake hukumar zaɓe ta jiha. Shin menene gaskiyar al'amarin?
Yawwa, malam Suleiman, wannan tambayar ka san cewa hukumar zaben jihohi daban ne da wannan ko? Kana da wata tambayar ne?
Ya ko ta mai hajiya.
To, bismillah.
To, shin a mai girma babban bako tambaya na biyu, shin kamar a misali ni ina nan Abuja, na yi rijista na a nan Abuja, kuma a misali idan ina so zan koma jihar Kano in yi zaɓe, shin yaya zan yi? Wannan kadin zaɓen na zai iya yin zaɓe ko ko a'a? Sai dai dole in zauna yi zaɓe a nan, ko kuwa na jirgin kan zazzana haidai haƙura, tambaya na jiyan da.
To, malam Aliyu gare ka.
To, bari mu fara da tambayar ta biyu, ina ganin ita ce ta biyu muhimmanci.
To,
idan ka yi rijista a nan Abuja kana da burin jefa ƙuri'arka a Kano, to za ka koma Kano a yanzu ke nan, ka nemi rumfar da kake son koma don ka jefa ƙuri'a ɗin, sannan ka nemi a maka karanta da rijistarka da kai a nan Abuja ka koma Kano. Amma in ka zarara na zaune Abuja ne kuma ka yi rijista a Kano kana son jefa zaɓenka a nan, to wannan za ka dubi rumfar da ta dace da kai wanda kake so ka jefa zaɓe ranar zaɓenka, sai a maka rijista, wato a ɗauko maka wancan a ɗauko maka rijista da ta Kano, a dawo maka da ita nan Abuja yadda za ka samu damar jefa zaɓe a za jefa ƙuri'a a ranar zaɓe a nan Abuja. Wannan yana da muhimmanci mutane su kiyaye cewa idan kana da rijista ba za ka sake sabuwa ba, illa gunda kake in kana burin jefa ƙuri'a a wannan wurin, to za a maka rijista ka dawo wannan wurin.
To, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu, malam Aliyu Bello mai magana da yan hukumar zaben Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke cewa a huta lafiya.
Madalla a gaida Jummai, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya ce, kafa dokar hukunta masu yaɗa labaran ƙarya a kafofin sadarwa na zamani wanda ƙasar Kenya ta yi, ya yi daidai ganin irin illolin da labaran ƙarya suke da shi a zamantakewar jama'a. Sakon ya zo daga hannun Sani mai lange-lange waya wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta ya wuri da Salihu Isa Fana. Sai sako na gaba inda yake cewa gwamnatin Najeriya ke dage don ganin kin kawo ƙarshen kisan al'umma da 'yan bindiga ke yi a yankin Zamfara da Kewai. Sakon ya zo daga hannun Safara'u Mama Abul Khair Haƙilu zamani almajirawa malumfashi. Sai kuma wannan sakon ya ce, assalamu alaikum BOA Hausa, dan Allah ku bamu dama don jajantawa al'ummar jihar Zamfara takaicin kisan gillar wasu mutane goma da wasu 'yan ta'adda suka yi. Allah ka ji kansu da rahama, amin. Kuma ka bayyana duk wanda yake da hannu a kai wannan hari. Sakon ya zo daga hannun Aminu Kano mai da Garko da Adamu Sabiu Wangara. Sakonmu na ƙarshe kuwa ya ce, muna amfani da wannan damar wajen isar da sakon taya murna ga al'ummar ƙasar Nijar da ke bukukuwan sallah a wannan ranar mai tarin farin ciki. Sakon ya zo daga hannun Hafizu Balaraba Gusau.
To madalla, mun gode da wanda suka samu damar aiko da sakonni. Sai a ci gaba da aikowa, mu kuma za mu ci gaba da karantawa. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai a takaice.
To a takaice, a yau ne ake sa ran kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani zama na musamman don tattauna halin da ƙasar Yemen take ciki biyo bayan manyan hare-haren jiragen sama da rukunin ƙasashen da Saudi Arabia ke jagoranta suka kaddamar a kan garin Hudaida mai tashoshin jiragen ruwa da zummar fitar da mayakan 'yan tawayen Houthi daga garin. Burtaniya ce ta nemi a kira wannan taron na Majalisar Ɗinkin Duniya bayan da wani jami'inta na diflomasiya Martin Griffiths, wanda shi ne mamanzan Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a can Yemen ɗin, ya nemi dukkan sassa da abin ya shafa da kowa ya kai zuciya nisa. An kashe mutane biyu a har lahira da wuka a wani masallaci a Afirka ta Kudu a yau Alhamis, kuma wasu da dama sun raunata kafin 'yan sanda su samu nasarar kashe maharin. Harin ya auku ne a garin Melmsbury kusa da birnin Cape Town. 'Yan sanda sun ce maharin ɗan shekaru 30 da haifuwa na wurin da ya kai harin ɗauke da makami a lokacin da suka isa. A yau ne ƙasashe za su fara ƙece reni a fagen ƙwallon ƙafa a ƙasar Rasha, inda ake soma gasar cin kofin duniya na wannan shekarar, inda kuma ita mai masaukin Rasha za ta soma da gwabzawa da Saudi Arabia a wasar farko ta gasar. Shugaban Rasha Vladimir Putin zai kasance ɗaya daga cikin dubban mutanen da za su halarci buɗe wasannin a filin wasa na Luzhniki da ke Moscow mai ɗaukar mutane sama da 80,000. Rasha za ta kashe zunzurutun dala miliyan 13 na Amurka wajen ɗaukar nauyin gasar, kuma an baza wasannin zuwa birane 11 na Rasha.
To madalla, masu sauraro, anan miki karkashin shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da ta yana gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta ba da umarni, da ma injiniyanmu na yau Rob McLean. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa masu azumi a sha ruwa lafiya, waɗanda suka yi sallah kuma a ci gaba da shagulin sallah lafiya.